السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. يومنا يمتن لتنن شاشدة قوة شابي وتنز الحجة شابير قوة شابي وتنز الحجة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara 1447 wadda ta dace da 1 ga watan 6 watan Yuni, kalandar albashi shekara 2026. Allah ya saki hada mu a wannan majalisi mai albarka da ke nan kofar gidan sarkin Kura a cikin garin Kura, karamar hukumar Kura, jihar Kano, Najeriya, domin dora da ganin da muka tsaya a karatun littafin Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad, wallafar babban malami Ibn Qayyim al-Jawziya, Allah ya ji kansa. Muna cikin kitabul jihad ko fusulul jihad, fasli da malai yake ta bayani akan dai abin da ya shafi jihadi a musulunci, hikimar da ta sa aka shar'anta shi da sharadan da za su sa a yi shi, da kuma ya anta shi sai ake yin sa. Sannan an yi bayani akan falalarsa da kuma alfanu na yin jihadi. Yau insha Allah za mu tashi fasli da malai wa matashiya da faslun wa kana yastahibbul qitala awwalan nahar, littafi irin nahnuna a mujalladina 3 ko juzi na 3 shafi na 75 faqara ta 4 daga sama ta farko daga ƙasa ko ta biyu daga ƙasa, inda malai isa wannan matashiya. Da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace. Ina yi mana barka da sallah, da roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi ibadun da muka yi cikin al-ashrul awwal da kuma abin da muka yi na yanka da ibadu a ranar sallah da waɗanda suka biyo bayansu. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a cikin abubuwan da muka yi, kai fata mizani. Muna godiya gare shi bisa wannan baiwa wadda da yawa sun rasa ta. Allah ya sa mun ribace ta inda ya kamata. Ana samun dawamar ni'ima dalilin godiya, ana samun ƙarin ni'ima dalilin godiya, kamar yadda akan samu aminci daga sharrin ni'ima dalilin godiya, saboda din ni'ima akwai fitina a tare da ita. To ka gode wa Allah in Allah ya tsare ma, sai ya tsare maka fitinar da take cikin wannan ni'ima. Allah mun gode bisa wannan ni'ima da kai mana. Malai yace faslun, ga wani bayani rarrabe. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-qitala awwal an-nahar, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina son fara yaki a farkon rana. Kama yastahibbu al-khuruj lis-safari awwalahu, kama yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina son in zai tafiya to yayi farkon rana. Fa in lam yuqatil awwal an-nahar, idan bai fara yaki farkon rana ba akhara alqitala hatta tazula ash-shams to yakan jinkirtar da fara yakin har sai rana ta gushe a tsakiyar sama wata hubbur riyah lokacin da iskoki za su tashi wato iska mai sanyi za ta tashi wayan zilun nasr a wannan lokacin nasara sai ta sauka ko kuma lokacin nasara tana sauka wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin sahih al-bukhari hadisin an-nu'man dan muqarrin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yuqatil awwal an-nahar intazara hatta taruhu al-arwah wa tahdhur as-salawat hadisi mai lamba 3,360 cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan bai fara yaki a farkon rana ba wato bayan an yi sallar asuba rana ta hudu lokacin walaha an gane ku to in bai fara yaki a wannan lokacin ba to yana jinkirtawa har sai ainihin iska ta daga iska mai sanyi lokacin salloli yayi lokacin sallar azhar zuwa al'asr Imam al-Bukhari ya ruwaito wani hadisi irin wannan hadisin Abdullahi dan Abi Aufa Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa hadisi yana cikin Sahih al-Bukhari hadisi mai lamba 2965 cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha intazara hatta malat ash-shams cewa wasu kwanaki da manzo Allah ya hadu da abokan gaba ya yake su a cikin su ya jira har sai da rana ta karkata tsakiyar sama an gane ku to da haka wannan shine lokacin da ake son a fara yaki wato farkon safiya farkon rana idan ba a samu a wannan lokacin ba to a bari idan rana ta gushe a tsakiyar sama lokacin sallar azhar ta yi an yi sallar azhar to sannan sai a fara an gane ku to haka ne idan mutum zai yi tafiya shi ma irin wannan lokacin aka so yi tafiya farkon rana kada yi irin 12 rana tana tsakiyar sama ina fatan mun gane فصل ما ليتي قال فصلي قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه ياتي والذي نفسي بيده ان رنسوا ده wannan da raina yake hannunsa shine Allah la yuklamu ahad fi sabilillah babu wani daya da za a yi masa rauni a yi masa miki dan daukaka addinin Allah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili amma dai Allah shi ya san wa za a yi wa aka yi wa rauni saboda shi a tafarkinsa to wanda duk aka yi masa rauni aka yi masa miki saboda daukaka addinin Allah illa jaa yawmal qiyamati al-lawnu lawnu ad-dami war-rihu rihu al-misk fa ce sai ya zo ranar tashin al-kiyama jinin ina zuba a jikinsa na wannan raunin kalar launin irin na jini ne amma in ka san sana zaka ji yana kanshin turaren al-misk wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Sahih al-Bukhari hadisi mai lamba 2803 da hadisi mai lamba 5533 haka ne Imam Muslim a cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 1876 an gane ku wannan ina nuna mana falalar yin jihadi fi sabilillah an gane ku da haka dan an wa mutun rauni a irin wannan hanya to kada yi tunanin yayi asara ne a ranar kiyama zai tashi a cikin wata kima a cikin wata daraja babbabin da ake nema a wurin mutum shine yayi ikhlasi yayi aikin dan Allah wa fi tirmidhi ya zo a cikin sunan tirmidhi anhu sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam laysa shay'un ahabba ila allahi min qatrataini aw asaraini babu wani abu wanda yafi soyuwa zuwa ga Allah yadda dugunguna guda biyu ko gurabu guda biyu wadanne ne wadannan qatratu dam'atin min khashyatillah dugun hawaye da mutun yayi saboda tsoron Allah wannan dugun wannan hawayen Allah yana son sa wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah da kuma dugun jini da za a zubar saboda Allah mutun ya je wajen jihadi ai masa rauni jinin sa ya zuba to Allah yana son wannan dugun jini wa ammal asaran amma gurabun guda biyu fa asarun fi sabilillah wani tabo da aka yi mutun saboda daukaka addinin Allah واثر في فريضه من فرائض الله دوتني تبو وني غرابو ده متين يسامو وجن ايكته وتا فرلا daga cikin farallan Allah subhanahu wa ta'ala wato a ce wannan abin ba wajen jihadi akai masa ba amma ya tafi yana wani aiki na Allah wannan abin ya same shi an gane ko to Allah subhanahu wa ta'ala ina son wadannan guda biyu hadisi yana cikin sunan Tirmidhi hadisi mai lamba 1669 kuma ya ce hadha hadithun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa amma bako Imam al-Albani a cikin at-Ta'liq 'ala al-Mishkah hadisi mai lamba 3837 ya kyautata isnadin wannan hadisi hadisin dai hadisi ne wanda yake kyakkyawa za a aike dashi an gane ku akwai su da suke dauka irin alama din nan ta goshi an gane saboda sallah da an ce fi faridatin min fara'idillah da aka yi wani ya je zai yi sallah sun yi sujada sai ka ga yana wani lilo haka a kan ƙasa an gane ku a ba wani ake nufi ba yayin wannan ba shi da wata alaƙa da nagarta ko rashin nagarta za ka je za ka ga halitta ce wani yana da ita haka nan kuro na yi mamaki na ga wani arne yana da wani abin nan din nace to kaga masu ganin wannan wani abin nan ne kaga gashi arna ma shi suna da an gane ku ba shi da wata alaƙa da wannan وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كما يا انغنت daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin yamutu lahu inda Allah khairun la yasurru an yarja ila ad-dunya wa anna lahu ad-dunya wa ma fiha illa shahid babu wani bawa da zai mutu wanda ina da wani alkhairi a wajen Allah da zai faranta masa rai a ce idawo duniya sake kashe shi za a bashi duniyar da abin da yake cikin ta ba wanda zai dada wannan illa shahid sai shahidi lima yara min fadli shahada saboda abin da yake gani na falalar shahada fa innahu yasurruhu an yarja ila dunya shi shahidi zai faranta masa a ce idawo duniya fa yuqtala marratan ukhra asaka kashe shi karo na daban bayan kisan farko da aka yi masa wa fi lafzin aw an lafzi fa yuqtala ashra marratin sai a kashe shi sau 10 ana dawo da shi ana kashe shi lima yara min alkarama saboda abin da yake gani da karamci a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda tafarkin da yabi ya mutu a cikin sa wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 2817 kuma wannan lafazin sa ne haka ne imam muslim ya kawo shi a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 2877 وقال صلى الله عليه وسلم لأم حارثة بنت النعمان من ذا الله صلى الله عليه وسلم يافد آغا ماي فير حارثة لن النعمان الله يقار متهد وقد قتل ابنها معه يوم بدر أنكشي لنت حارثة أران رياك بدر تارد من ذا الله صلى الله عليه وسلم فسألته أين هو ستتد من ذا الله ينامكم أتناتكي دا كشيشي ga mai tace in naje na aljanna in hakura in naje na wutan ta kuka an gane in yi masa kuka yaji an kashe shi bagen fama kuma ya tashi tutar babu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu fil firdausil a'la ai dan naki ba wai aljanna ma kawai shiga ba ina cin firdaus an gane ku wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 6567 da hadisi mai lamba 2809 da hadisi mai lamba 2982 da hadisi mai lamba 6550 da ma'anonin wannan hadisi an gane ku wannan ina nuna falalar shahada wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna arwaha shuhada'i fi jawfi tayrin khudr lalle rayukan shahidai suna cikin wani tsuntsu wasu tsuntsaye kurra lahaqa nadilu mu'allaqatan bil arsh suna da wasu kendira da aka makala su a jikin al'arshin Allah tasrahu min aljannati haythu sha'at idan gari ya waye sukan sako gidan aljanna su yi koto su yi kalaci su wata ya inda suka ga dama gidan aljanna thumma tawi ila tilkal qanadil da yamma lokacin da tsuntsaye suke komawa zuwa ga sheƙoƙinsu su ma suna komawa zuwa ga waɗannan kendira da aka makale a jikin al'arshi. Faƙfala ilayhim rabbuhum tila'a, sai ubangijin su ya tsinkaye su tsinkaya. Faƙala, sai ce da su shahidai, hal tashtahuna shay'a, shin kuna sha'awar wani abu da zan muku? Faƙalu, sai shahidan suka ce, ayyu shay'in nashtahi, me za mu sha'awa? Wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na, bayan ga mu muna kai kawo muna walkajami cikin aljanna yadda muka ga dama. Fa fa'ala bihim dhalika thalatha marratin, Allah ya aikata haka, ma'ana ya tambaye su har sau uku, ya tsinkaye su tsinkaya ya tambaye su. Falamma ra'aw annahum lan yusraku min an yusalu, da suka ga dai ba za a kyale su ga biran tambayar su ba, kalu suka ce, ya rabb, ya ubangiji, abin nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina, abin da muke so ka dawo da rayukanmu cikin gagga jikinmu. Hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra, har idan mun to an kashe mu a wannan tafarki naka karo na daban. Falamma ra'a an laysa lahum haja turiku, da Allah ya ga ba su da wata bukata in ba wannan ba, shikenan sai ya kyale shi. Wannan hadisi ma Muslim ya kawo shi a cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 1887. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna anna lishahidi inda Allahi khisala, shahidi yana da waɗansu abubuwa a wurin Allah, ba wanda yake da waɗannan abubuwan idan ba shi ba. Abu na farko, an yughfara lahu min awwali duf'atin min damihi, wato za a gafarta masa duk zunufansa da ya aikata lokacin tunkuɗar jini na farko da ya fita a jikinsa, wato sukansa aka yi, harbinsa aka yi, sarensa aka yi, wannan jinin na farko da ya zuba, Allah ya gafarta masa zurbansa da wannan. Wayura maq'aduhu min aljanna, kuma gabanin ya mutu sai an nuna masa wurin zamansa a gidan aljanna. Wayuhalla hilatal iman, abu na uku da za a yi masa, za a yi masa kwalliya, kwalliya ta imani. Abu na hudu, wayuzawwaju min alhuril ayn, kuma za a aurar da shi daga matan huril ayni, gwargwada abin da yake bukata. Abu na biyar, wa yujara min azabil qabr, za kuma a tsare shi a bashi kariya daga azabar kabari. Abu na shida, wa ya'mana min alfaz'il akbar, za a tsere zai aminta ga biran firgici mafi girma lokacin da za a busa kaho saboda mutane su tashi. Abu na shida, wa yuda ala ra'a, na bakwai, wa yuda ala ra'si tajul waqar, kuma za a sa wani kwalkwali na nutsuwa a kansa, ar zai tashi da shi ranar tashin alkiyama. Alyaqutatu minhu khairu min ad-dunya wa ma fiha, yaqutu daga jikin wannan kwalkwalin da aka sa masa yafi duniyar nan gaba ɗaya da abin da yake cikin ta, daraja da kima. Abu na takwas da za a yi masa, wa yuzawwajas nataini wa sab'ina min al-huril 'ayn, za a aura masa mata 72 na huril 'ayni. Abu na tara da za a yi masa, wa yashfa'a fi 70 insanan min aqaribihi, za a bashi ceton mutum 70 daga cikin danginsa, amma ba shi zai zaba ba, sai wanda aka ga dama cecuwa ne, cecuwa ne, cecuwa ne. Zakaru Ahmad wa sahahu Tirmidhi, Imam Ahmad ya kawo wannan hadisi a cikin Musnad juz'i na shafi na 131, kuma Imam Tirmidhi ma ya inganta shi a cikin Sunan, hadisi mai lamba 1663. Wannan hadisin Ibn Majah ma ya ruwaito shi, hadisi mai lamba 2799 a cikin Musnad, a cikin Sunan. Imam Al-Albani a cikin Sahih Sunan Ibn Majah, hadisi mai lamba 2257 shi ma ya inganta shi, kuma har ya ce ya ihala zuwa ainihin Ahkamul Janayiz, shafi na 36. Haka na cikin Al-Mishkah, hadisi mai lamba 3834, da At-Ta'liqur Raghib juz'i na 2 shafi na 194. Wannan hadisi, hadisi ne ingantacce. Waɗannan abubuwa guda tara, duk wanda ya mutu isa mu shahada aka kashe shi, to waɗannan abubuwan guda tara Allah zai masa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Jabir, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Jabir dan Abdullahi, Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa, yace da shi, ala ukhbiruka ma qala Allah li abik, bana sanar da kai me Allah yake da mahaifinka ba? Shi ma an kashe mahaifinsa lokacin da aka yi yakin Uhud. Qala bala, ice eh ga yamin ya Rasulullah. Qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da Jabir, ma kallama Allahu ahadan illa min wara'i hijab, babu wani daya da Allah ya magana da shi face ta bayan hijabi. Wa kallama abaka kifaha, amma ya magana da mahaifinka gaba da gaba. Fa qala sayyati ya abdi, yace ya kai bawana, tamanna alayya u'tik u'tika, ni burin abin da kake so, roke ni duk abin da kake so zan baka. Qala ya rabbi tuhyini fa uqtala fika thaniya, yace to abin da nake so ya ubangiji ka rayar da ni in koma duniya a kashe ni karo na biyu. Qala innahu sabaqa minni, sai Allah ya ce da shi ya wannan kan magana ta riga ta gabata daga gare ni, ta rigaya. Annahum ilaiha la yurja'un, wanda duk aka kashe shi zo lai mutu, to ba za mai da shi duniya ba, an gama. Qala ya rabb, yace to ya ubangiji, fa bilag min wara'i, to abin da nake so yanzu ka isarwa da bayanin halin da nake ciki na karamci da jin dadi da walwala da annashuwa da walkajami ga wadanda suke bayana. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya, sai Allah madaukake ya saukar da wannan aya. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آل عمران 169. الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, كركو زتي ودنا كشي دن دوكك ادينن الله متتوني ايرن متور سوران متاني, بل كبر ونن تناني للاضراب, wato in kuna tunanin sun mutu to ku daina. Ahya'un 'inda rabbihim, suna nan raye a wurin ubangijin su. Yurzaquna, ana arzurta su arziki irin na ci da sha da farin ciki da walwala da walkajami da annashwa, suna nan suna ta yi. Surata uku, suratu al-Imran aya ta 169. An gane ku? Abdullahi bin Jarir al-Bujani kun ga gurgu ne. An gane? A lokacin da aka duk za a tafi yaƙi, in zai tafi sai a ce ai kai kana da uziri, kana da uziri. Allah ce laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj, kai kana cikin wadanda Allah ya uziri. To da za a ji yaƙin Uhud sai ya zo sai tare yayinsa sai fare musu rantsuwa, ya ce wannan irin uba ne a wurinku, suka faɗi alkhairinsa da matsayinsa, sai ce to na rantse da Allah wannan karan ba za ku hana ni tafiya ba, kuma dole ku yi min da'a. Da aka yi tafi, an je wajen yaƙi, an je fagen fama, an shata daga, sai zai samu manzo Allah ya ce ya Rasulallah, ya ce kace idan na je aka kashe ni a wajen yaƙin nan, wannan kafata da nake cogalawa cogal din zan take ta a ranar tashin alƙiyama, ya ce ƙwarai kuwa za ka taka gidan aljanna ba gurgu. Wasu ƴan dabbine ne a hannunsa yana ci, sai ya ga ya tsaya ya gama ci masu masa nauyi, sai ta ya Sa'ad, wallahi inna aljanna inni la ajidu riha aljannati min wara'iha, ce Sa'ad ya ce wallahi ga aljanna ta ina jiyo kanshinta bayan dutsen Uhud, sai watsar da dabbina. Ba an ce gurgu ba ne? Da ko da dama Hausa suna wani abin nan, gurgu kafin mai kafa hatsari, Iblis ce. Da ya watsar da dabino malam sai kan arna kuro, isara asara isara asara, an zo an same shi an kashe shi, mutum bakwai ya kashe sun kashe sun yi mutuwar kasko. To shi ne sai a manzo Allah yake gaya Jabir, karkai kuka dan mahaifinka ya mutu, ai kaji kaji kowa duk wanda Allah ya magana da shi bayan hijabi ya magana da shi, amma ya magana da mahaifinka kifahan gaba da gaba. Kuma ga abin da yake da shi, wannan ayar saƙon Abdullahi ne zuwa ga duniya baban Jabir, cewa kar wanda ya shayi, kar wanda ya baƙin ciki, kar wanda ya ji tsoro ya mutu ta hanyar ɗaukaka addinin Allah. Man lam yabud bi sayfi dama mata bi ghairihi, wanda ba sa takobi an kashe shi ba banza ma zai faɗi ya mutu. To da haka nemi ashara, ka nemi daraja wajen mutuwa, kar ka yadda kai mutuwa ta banza. An gane? Allah ka sa mu cika da imani. Wannan hadisin ainihin Imam Abu Dawud ya kawo shi a cikin Sunan, hadisi mai lamba 2530 da 20. Haka ne Imam Al-Albani a cikin Tahqiq Tahawiyya, ta'liqi na 538, shafi na 402 ya inganta, da 3 ya inganta shi. Haka nan yayi nuni zuwa gare shi a cikin Mishkah, hadisi mai lamba 3853, wanda an samu hadisin daga Abdullahi dan Abbas. Ya zo da ma'anarsa hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara musu yadda, a wajen Imam Muslim, wanda ya gabata a can baya kadan. Wa fil musnad marfu'a ya su wa qala sallallahu alaihi wasallam lamma usiba ikhwanukum bi uhdin ja'ala Allahu arwahahum fi ajwaf tayrin khudar. Lokacin da aka kashe ƴan uwanku da aka yi yakin Uhudu, Allah ya sanya rayukansu a cikin cikin waɗansu tsuntsaye koraye. Taridu anhar aljanna, suna sha daga ruwan aljanna, koramin aljanna. Wata akulu min simariha, suna ci daga ƴaƴan itaciyar gidan aljanna. Wata wi ila qanadila min dhahabin fi dhillil arsh, suna komawa su kwana a wajen wani wasu kendira wanda aka yi su da zinare a ƙarƙashin inuwar alarshi. Falamma wajadu tiba ma'akalihim wa mashrabihim wa husna maqilihim, lokacin da suka ga suka sami daddadan abinci da suke ci, kyawu nagartar abincin da suke ci, da abincin da suke, da abin da suke sha, da wajen da suke kwana, qalu, sai suka ce, ya laita ikhwanana ya'lamuna ma sana'a Allahu lana, ina ma ƴan uwanmu da suke duniya da basu riga sun mutu ba sun sanye Allah ya aikata gare mu, da Allah ya zahadu fil jihad, dan kada su ji tsoro su kyamace yin jihadi, ina ma sun sani. To jama'a, in ka san yanzu ka je lahira aljanna zaka shiga zaman me zaka yi anan? Ƴaƴan ƙetare suna baka wahala ko ba sai ka tafi ba? Matsalar kawai baka san kada mutum ya je ikatan katana ko kuma me ake cewa a fado daga sama a sabe rijiya, ko ai maka rana zafi inuwa kozo, ba da haka ba sai ka tafi lahirar ba, ka huta. Allah ka sa mu cika da imani. Wala yankulu anil harb, kada su yi tsoro su kauce gabadan yin jihadi. Fa qala Allah, sai Allah ya ce ana uballighuhum ankum, to ne zan isar muku da wannan sakon a madadinku. Fa anzalallahu ala rasulihi hadhihi alayat, sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ga manzansa. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, zuwa ƙarshe. Ali Imran 169, sura ta uku, suratu Ali Imran, aya ta 169. Wa fil musnad marfu'a, ya zuwa cikin musnad an taga maganar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ashhadu wa ala bariki naharin bi babil janna, shahidai suna bakin gabar wani kogi a gidan aljanna. Fi qubbatin khadra, a cikin wata bukka wadda take koriya. Yakhruju alaihim rizquhum min aljannati bukratan wa ashiya, abincin su na fito musu daga gidan aljanna safiya da marece, wato suna ci daga abincin gidan aljanna. Wannan hadisi Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi a cikin Musnad, juzi na farko, shafi na 266. Kuma Imam Al-Albani a cikin Sahih al-Jami' ya kyautata shi, hadisi mai lamba 3742. Haka nan yayi nuni zuwa gare shi a Targhib wa Tarhib, juzi na 2, shafi na 192. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la tajifu al-ardu min dami shahidi hatta yabtadirahu zawjatahu, ƙasa ba za ta tsotse ba ta bushe daga jinin shahidi, ma'ana inda jinin shahidi ya zuba ba zai bushe tsotse bushe ba har sai matansa guda biyu na gidan aljanna sun zo sun su ainihin sun wato sun rubce shi, wato sun kama shi daga kamar mutum abu zai faɗi kai maza ka rumbato shi haka. Fa ka'annahuma tayrani adallata fasailaihima bi barahin min al-ardi, kai ka ce su din kamar tsuntsaye ne guda biyu da suna tafiya, sai suka wato ɗansu ya ɓata, ɗansu ya ɓata, sai suka hango shi daga nesa, ya za su yi ƙasa, kaga da ƙarfi za su ne, za su zo su sure shi domin su ɗauke kayansu. To haka matan nasa za su yi masa. biyadi kulli wahidatin minhuma hullatun hulla a hannun kowace ɗaya daga cikin su akwai wata riga ta kwalliya ta ado khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan rigar tafi duniya gaba ɗaya alkhairi da abin da yake cikin ta an gane ku hadisi yana cikin sunan na ibnu maja hadisi mai lamba 2798 sai dai hadisin yana da rauni kamar yadda Imam al-Albani a cikin da'iful jami' yace hadisin sanadin sa yana da rauni balbai yace da'ifun jiddan hadisi mai lamba 6697 haka nan ifada a cikin da'ifu sunan ibn maja hadisi mai lamba 615 haka nan yayi nuni zuwa gare shi a cikin ta'liqur ragib juz'i na biyu shafi na 196 وفي المستدرك يازو اتين المستدرك والنسائي ده cikin sunanun nasai marfu'an an daga maganar zuwa ga manzo Allah sallam yace la an uqtala fi sabilillah wallahi ace an kashe ni dan daukaka addinin Allah ahabbu ilayya min an yakuna li ahli almadari walwabari wallahi shi yafi soyuwa zuwa gare ni fiye da ace na mallaki mutanen binni da mutanen daji an gane ku ahlul madar sune wadanda suke yin gini ba buka ba da kasa da abin nan ba wai da ya sunan sa ba da bunu ko kara ko abin da ya kama da haka ba barakallahu fikum ahlul wabar sune ma'abuta dabbobi wanda su kuma hema suke yi ba sa yin gini saboda su dabiyar su tashi kamar fulani daga wuri zuwa wani wuri an gane ko to an kamallake su kenan kamallake dukiya mai wa kenan an gane ku to sai annabi ya ce a kashe shi fi sabilillah ya fi masa a ce ya mallaki waɗannan wannan hadisin Imam an-Nasa'i ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 3,353 kuma Imam al-Albani a cikin Sahihul Jami' ya ce hadisin kyakkyawa ne hadisi mai lamba 5,684 haka na cikin sunan Sahihul Sunan an-Nasa'i hadisi mai lamba 2,955 haka nan yayi nuni gare shi a cikin at-targhib wa tarhib juz'i na biyu shafi 190 cewa wannan hadisi ne ainihin kyakkyawa wa fihima ya zo a cikin mustadrak da sunan nasa'i cewa ma yajidu shahidu min al-qatl illa kama yajidu ahadukum min mass al-qursa abinda shahidi yake ji na zafi na kisan da aka yi masa bai wuce kamar abin da ɗayan ku yake ji ba idan gaya ta soke shi an gane ku a ce ga wata gaya ta soke mutum to kamar haka suke ji in gaya ta soke ka yaya za ka ji zafi da farko amma daga baya sai ta me sai ka ji ta wuce wannan hadisin ina cikin sunan nasa'i hadisi mai lamba 3,361 amma lafazin da ya zo a cikin sunan nasa'i ash-shahidu la yajidu min masal qatli illa kama yajidu ahadukum al-qursata yaqrisuha shahidi baya jin wani zafi na mutuwa da za ta shafe shi face kamar yadda ɗayan ku idan allura ta soke shi zai ji an gane ku iya abin da zai ji kenan haka ne Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisi mai lamba 1668 da Ibn Majah hadisi mai lamba 2,807 a cikin Sahihul Jami' Imam al-Albani ya inganta wannan hadisi mai lamba 3,745 da 3,746 kuma ya nuni zuwa gare shi a cikin targhib juz'i na biyu shafi 192 wa fi sunan ya zo a cikin sunan yashfa'u ash-shahidu fi 70 min ahli baitihi shahidi zai ceto cikin mutum 70 daga cikin mutanen gidansa hadisin Abu Dawud hadisi mai lamba 2,522 kuma Imam al-Albani a cikin Sahihul Jami' hadisi mai lamba 8,093 ya inganta shi haka na hadisi mai lamba 3,747 kuma ya yi nuni gare shi a cikin targhib juz'i na biyu shafi 192 haka na cikin Sahihul Sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 2,201 ya ce wannan hadisi ne ingantacce wa fil musnad ya zo a cikin musnad afdalu shuhada'i mafifici mafi falalar shahidai sune alladhina in yalqaw fi safi la yalfituna wujuhahum hatta yuqtalu sune wadanda in yalqaw fi safi in sun hadu da abokan gaba a cikin sahu la yaltafi la yalfituna wujuhahum, ba za su juyar da fuskar su ba hatta yuktalu, har sai an kashe su. Ulaika yatalabbatuna fil ghuraf al ula min al janna, wadancan sune za su yi ta burgima suna yin abin da suka ga dama a shigifu na daukaka a gidan aljanna. Wa yadhaku ilaihim rabbuk, ubangijin kai ne musu dariya. Wa idha dhahika rabbuka ila 'abdin fid dunya fala hisaba alayhi, kuma duk wanda ubangijin kai dariya gare shi a nan duniya, to ba zai masa hisabi ba ainihin a ranar tashin alkiyama. Wannan hadisi Imam Muhammad ya kawo shi a cikin Musnad juzu na 5 shafi 287. Wani amma a cikin ruwaya sai ya ce fi saffil awwal, ko fi saffil awwal, an gane ku, wato su ne in yalqaw fi saffil awwal, an gane ku, wato su ne yan gaba, an gane ku, saboda wanda yake gaba ashe ke ganin hatsarin, da kuma duk abin da ya to na hatsari shi zai fara samu, ko kaga wanda baya gaba ainihin wani zai iya tsare masa wani hatsari, to su ne akan gaban, saboda haka ainihin ba za su, amma ba su waiwaya sun kawo da fuska da kansu ba. Kuma Imam al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin Sahih Jami', hadisi mai lamba 1007, kuma ya ihala a gare shi zuwa targhi juzu na 2 shafi 193. Wa fihi, ya zo dai a cikin Musnad, ashuhada wa arba'a, shahidai iri hudu ne. رجل مؤمن جيد الايمان لقي العدو, mutum mu'mini ne kyakkyawa ingantaccen imani da ya hadu da abokin gaba, fa sadaqa Allah hatta qutil, sai gazgata Allah cikin imanin sa har sai da kashe shi. Fa zalika alladhi yarfa'u ilayhi an-nasu anaqahum, wannan shine in ya shiga aljanna mutane sai sun daga kawunan sun za su hango matsayin sa. Wa rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasuhu hatta waqa'at qalansuwatuhu, manzala sai gwada musu kamar haka, sai daga kansa har sai da kulansa ta faɗi. Yace to waɗannan shahidai na farko in suka shiga aljanna mutane wajen daga kansu har sai kulansu ta faɗi, annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwatanta musu inda an daga kan, wato yadda hular za ta faɗi, kamar yadda na kwatanta muku din nan, an gane ku. To wannan matakin farko kenan, ko shahidi mai daraja ta farko. Wa rajulun mu'minun jayyidul iman, mai daraja ta biyu mutum mu'mini mai kyakkyawan imani nagartacce, laqiyal aduwa, ya hadu da abokin gaba, fa ka annama yudrabu jilduhu bi shawki talhi atahu sahmun garbin, sai kuma kamar wani mutum ne wanda ana dukan jikinsa da bishi da ainihin abin nan tanka ta kaya, amma ta dabbino, wanda ina cikin wannan kamar ina janyewa, sai wani bahagwan mashi izo ya same shi sai aka kashe shi. Faqatalahu, wannan mashin sai ya kashe shi. Huwa fi darajati thaniya, to wannan yana mataki na biyu. Wancan na farko shine kamar wancan da aka ce suna sahun farko, ko suna sahu ba su juya ba, ba su kawar da fuskar su ba. Wa rajulun mu'minun jayyidul iman, na ukun su shine mutum mu'mini mai kyakkyawan imani, khalata amalan salihan wa akhar sayyi'a, wanda wani aikin nasa kyakkyawa ne wani kuma mummuna, wato ya cudanya ya je gaban Allah akwai yayi aiki mummuna ya kyakkyawa. Laqiyal aduwa, ya hadu da abokin gaba, fa sadaqa Allah, igazgata Allah a cikin imanin sa da nadama da yayi ta mummuna aiki da yayi, ya je wajen wannan yaƙi don ki samu kankarar zunubansa. Hatta kutila, ya hadu da abokan gaba bai juya ba har aka kashe shi. Fadhalika fi darajati thalitha, to wannan yana mataki na uku. Wa rajulun mu'minun, da kuma mutum wanda yake mu'mini, asrafa ala nafsihi israfan kathira, wanda yayi barna ya wuce gona da iri, yayi ta'addanci a karan kansa, ta'addanci mai yawa, yayi sabo mai yawa. Laqiyal aduwa, amma ya hadu da abokin gaba, fa sadaqa Allah, igazgata Allah cikin tuban da yi, shi tuba ne yasa ya tafi wajen yaki. Hatta kutila, har sai da aka kashe shi. Fa zalika fi darajati rabi'a, to wannan ina mataki na hudu, daraja ta hudu cikin shahidi, an gane ku. Wannan hadisi yana cikin Musnad juzu na farko shafi hadisi mai lamba 22-23, haka ne yana cikin Sunan Tirmidhi hadisi mai lamba 1644. kuma ya ce haza hadithun hasanun garibun la yu'rafu illa min hadisi ata ibn dinar, wannan hadisi ne kyakkyawa amma bako ne ba san shi ba sai daga hadisin ata ibn dinar. Wada'afahu al-albani, imam al-albani ya ce hadisin mai rauni ne, hadis ragam 279, hadis mai lamba 279, wa hala ala dha'ifa, kuma ya nuni zuwa ga hadisin a cikin silsilatu dha'ifa, hadis ragam 2004, hadis mai lamba 2004, wal mishkah, haka nan ya nuni gare shi a cikin al mishkah, hadis ragam 3850, hadis mai lamba 3858. An gane ku. Wa fil musnad, ya zo dai a cikin musnad wa sahih ibn Hibban, da sahih na ibn Hibban, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al qatla salasa, wadanda ake kashewa iri uku ne, rajulun mu'minun jahada bi malihi wa nafsihi fi sabilillah, mutum wanda yake mu'mini wai jihadi da dukiyarsa da kansa dan daukaka addinin Allah, hatta qutila, hatta idza laqiya al'aduwa, har idza mantuwan ya hadu da abokan gaba, qatalahum, zai yake su hatta yuqtal, har a kashe shi, fa zaka ash-shahid al-mumtahanu fi khaymati Allah ta'ata 'arshihi, to wannan shine shahidi wanda za kankare masa duk wani zanibi nasa, shine mumtahan a cikin khaymar Allah karkashin al'arshin sa, la yafdhuluhu an-nabiyuna illa bi darajatin nubuwa, annabawa ma ba su bi shi ba sai da matsayin annabta din kawai da shi suka fi shi. An gane ku. Wa rajulun mu'minun fariqa ala nafsihi min adh-dhunubi wal khataaya, da mutumin da yake mu'mini ya ji wa kansa tsoron zunubai da yi da kurakurai, da haka ya tafi wajen jihadi dan ya samu kankara wannan zunubai, jahada bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, ya tafi jihadi da kansa da dukiyarsa dan dauka addinin Allah, hatta idza laqiya al-adu, har sai da ya hadu da abokan gaba, qatala hatta yuqtal, yayi yaki har aka kashe shi, fatilka mumasmisatun mahad dhunubahu wa khatayahu, to wannan abin da yayi mai kankara ce, ta kankare ta shafe zunubansa da kurakuransa, wato wannan jihadin da yaje yi duk zai tashi ran kiyama kamar bai taba yi Allah laifi ba. Inna as-sayfa mahaul khataya, manzo Allah yace ai shi takobi wanda aka yi amfani da shi a fagen fama aka kashe mutum da shi a matsayin sa nan musulmi mu'mini, to ina kankare mai kankare zunubai kenan. Wa udkhila min ayi abwabil jannati sha, kuma za a shigar da shi aljanna ta duk kofa da ya ga dama daga kofofin gidan aljanna, fa inna laha samaniyata abwab, ita aljanna tana da kofofi guda takwas, wa li jahannama sab'atu abwab, ita kuma jahannama tana da kofofi guda bakwai, wa ba'daha afdalu min ba'din, sashen su yafi sashe falala, to wannan shi zai shiga aljanna ta kofar da ya ga dama. Wa rajulun munafiqun jahada bi nafsihi wa mali, da kuma mutumin da yake shi munafiki ne ya ji yayi jihadi da kansa da dukiyarsa, hatta idza laqiya al'adu wa sai hadu da abokan gaba, qatala fi sabilillahi hatta yuqtal, zai yi yaki dan daukaka addinin Allah har a kashe shi, fa inna zalika fi nar, amma shi dan wuta ne saboda munafiki ne. An gane ku. Inna sayfa la yamhun nifaq, shi takobi baya shafi abin da yake na munafinci, indai mutum yana da munafinci na al-i'tiqad na aqida, to wannan ainihin takobi dan an kashe shi a fagen fama ba zai shafe masa wannan abin ba na munafinci. Hadisin ina cikin musnad da Imam Ahmad juz'i na 185, yana na cikin sahih Ibn Hibban, hadis mai lamba 1614. An gane ku. Da manzo Allah yace fi khaymatil lahi, an gane, ya kamata mu san wata ka'ida anan wurin, aka ce khaymar Allah ko an yi dafar khayma zuwa ga Allah, to shin Allah ina da buka ko Allah yace ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas, kaga ka'bata al-bayta al-haram, kaga mudaf da mudafun ilay, to shin nan da yace khaymatullah, shin ina nuna Allah yana da khayma, ta yadda yana da bukatu inda zai shiga ciki kamar ni in yi khayma saboda in shiga ciki in kwanta, ko in shiga ciki saboda rana, ko saboda ruwan baki, to da haka irin wannan dole ainihin wato mutane su san wata ka'ida da malamai suke fada kamar yadda Ibn Khuzaima cikin tauhid ya kawo wannan ka'ida cewa idafa zuwa ga Allah iri biyu ce idafa zuwa ga Allah iri biyu ce akwai idafatu tashrif idafa ta tashrif akwai idafatu sifa akwai idafa ta sifa in aka idafatu tashrif ita wannan idan abin da aka jingina zuwa ga Allah din zaka ga ba shi da alaka da Allah an gane a gefe yake amma Allah subhanahu wataala ya jingina shi zuwa gare shi kuma zalla jingina shi zuwa gare shi dai ya girmama wannan abin ne ya daukaka shi kamar da yace qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha naqatallah wannan ina nuna wannan taguwar ta Allah sai yana hawa wato Allah ya sanya ta zama aya gare su an fahimta kamar baitullah dakin Allah shin Allah yana da daki da yake shiga ya kwanta shi yake nufi an fahimta abdullah bawan Allah shin Allah yana da wani bawa ne wanda ya aje shi yake masa wani aiki kamar yanda kai kake sayan bawa ka aje shi ne maka aiki a ba abin da ake nufi ba kenan wannan abin an jingina shi zuwa ga Allah dan a girmama abin ne an fahimta to amma akwai abin da shi kuma idafatu sifa ne wato wani abu ne za a jingina shi zuwa ga Allah a matsayin sifa ta Allah kamar ka ce yadullahi kamar yadda ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ina sama da hannayensu an fahimta to anan za mu sai aka ce hannu to haramun ne a yi masa tawili saboda hannu sifa ce ta Allah an jingina sifar zuwa ga Allah an fahimta to da haka haramun ne mai tawili mu ce a hannun nan ba ana nufin hannu bane ana nufin karfi ne haramun ne saboda Allah yana da hannu sai dai za mu tabbatar da hannun ga Allah bila tamthilin wala tashbihin wala takyifin an gane ku za mu tabbatar da hannun bila tashbihin ba tare da kwatantawa ba wala tamthilin ba tare da misaltawa ba wala bila takyifin wala takyifin ba kuma a ce ga irinsa ba kawai Allah yana da hannu ina da hannu wanda iri wanda ya dace da shi an gane ba za mu yi ta'til ba ba za mu yi ta'wil ba ba ta'til ba ta'wil ta'til shine a bata a ce ba hannu ake nufi ba ko a yi ta'wili a ce a da aka ce hannun Allah ana nufin karfi ne ko ana nufin mulki ne ko ana nufin kaza ne a Allah ina da hannu yana da hannu wanda iri babu wanda isani sai Allah dan ba wanda ya taba ganin sa ballantana ce ga irinsa an gane ku to wannan kaida ce wanda ya kamata ainihin wato mutane su san su su santa saboda ainihin wato kaucewa fadawa cikin kafirci bu sani ba dan ƙaryata Allah ne Allah ce yana da kaza kace ba shi da shi ƙaryata manzon Allah ne yace Allah ina da kaza kace Allah ba shi da wannan abin ina fatan mun gane wa saha anhu sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu la yasmi'u kafirun wa qatiluhu fin nari abada cewa da kafiri da wanda ya kashe shi har abada ba za su taba haduwa a wuta ba an je fagen fama musulmi ya kashe kafiri dai kafiri yaushe zai imani balle sa da aljanna an gane ku to shine abin da yake nufi wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahih Muslim hadisi mai lamba 1891 wa suila sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam ayyul jihadi afdal wa na jihadi fa falala qala ithi man jahada almushrikeena bimalihi wa nafsihi shine wanda ya yaki mushrikai da dukiyarsa da kansa wakila kuma aka ce kila aka ce fa ayyul qatli afdal to wani kisa ne a wajen fagen fama ifi falala qala man uhriqa damuhu wa waqira jawaduhu fi sabilillah shine mutumin da aka zubkwararar da jininsa kuma aka soke raƙumin dokin sa da yake hawa akai fi sabilillah ma'ana ya ji wajen yakin da kansa da dukiyarsa ba abin da ya dawo da shi an gane to wannan kisan shine ifi hadisin Abu Dawud ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 1449 Imam An-Nasa'i ma ya kawo shi cikin Sunan hadisi mai lamba 2525 Imam Ahmad ya kawo da ma'anarsa a cikin Musnad juz'i na 4 shafi 114 Imam Al-Albani a cikin Sahiha ya ce hadisin kyakkyawa ne hadisi mai lamba 551 da 552 haka na cikin sayu Sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 2286 ya inganta shi wa fi Sunan Ibn Majah a cikin Sunan na Ibn Majah inna min a'zamil jihadi ina lallaina daga mafi girman jihadi kalimata adlin inda sultanin jair fadar magana ta adalci ta gaskiya a gaban jairin shugaba azali an gane ku wa huwa li ahmad wa an-nasa'i mursala imam ahmad bin hanbal da imam an-nasa'i sun kawo wannan hadisin amma mursali shugaba azali ka tsaya a gaban sa ka gaya masa gaskiya an gane ku to wannan ina daga cikin jihadi mafi girma wannan hadisin imam ibn majah ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 411 da 412 imam ahmad a cikin musnad juz'i na 3 shafi 19 da shafi 61 da juz'i na 5 shafi 251 da shafi 256 da juz'i na 4 shafi 315 imam an-nasa'i ma ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 4220 da imam at-tirmidhi a cikin sunan hadisi mai lamba 2174 da imam abu dawud a cikin sunan hadisi mai lamba 4344 Imam Al-Albani a cikin Sahiha ya inganta wannan hadisi mai lamba 499 haka nan ya kawo shi a cikin sayu Sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 3650 ya ce hadisi ne ingantacce wa saha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu la tazalu ta'ifatun min ummatihi yuqatiluna 'ala al-haqqi kuma ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wasu jama'a haka ne wa fi sunan ibn majah haka shi muka gani yanzu ko wa saha anhu sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu la tazalu ta'ifatun min ummatihi cewa wata ta'ifa wata kungiya daga cikin al'ummar sa ba za ta gushe ba yuqatiluna 'ala al-haqq suna yin jihadi suna yin yaki akan gaskiya la yadurruhum man khazalahum wanda duk ya talabantar da su iwatsi da su bai cutar da su ba wala man khalafahum haka nan wanda ya saba musu yace ba zai goyi bayan su ba hatta taquma sa'a za a ringa yin haka har kiyama ta tashi wa fi lafzin aw nuflafazi hatta yuqatil akhiruhum al-masih ad-dajjal har na karshen su za su zo su yaki masih ad-dajjal ana kan haka an gane ku hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 3640 da 3641 da 7311 da 7459 ina cikin sahih muslim hadisi mai lamba 1037 da 1920 da zuwa 1922 to waɗannan dai duk su ne mana magana bayani akan falalar jihadi idan an yi wata irin alfanu wata irin garabasa wanda ya jihadi din zai samu to sannan ya ake tsayar da addini akan sa kuma ya Allah subhanahu wataala ya bejin addinin akan jihadi din zai tsaya ko wanda zamani akwai irin jihadin da ake yi an gane ku amma shi ma wancan na a haudoki a yi jihadi din za a dawo a yi da annabi ya ce al-jihadu madin ila yawmil qiyama za a ci gaba da yin jihadi har kiyama ta tashi ko wanda zamani ina zuwa da irin wanda yake zuwa to amma wancan din na a haudoki duk waɗannan shakkencin da ake na wannan yakin na zamani akwai lokacin da duk wata na'ura za ta tashi daga aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khayl marbutun fi nawasiha al-khayr an daure al-khayr a goshin doki ila yawmil qiyama har ranar tashin al-qiyama yace menene ash-shahadatu wal maghnam za a samu shahada kuma za a samu ganima ma'ana za a ci gaba da yin yaki irin wanda ake na gargajiya na kato da kato a hadu wato wanda ya fi karfin wani itar mishe shi za a zo a ci gaba da yin wannan to da haka ainihin sai mutane su san waɗannan abubuwa don kada su kyamaci yin jihadi da kuma bin hanyoyin da ya kamata su bi domin yada addini da kare addini wanda su ne dalilan da suka sa aka shar'anta yin jihadin a yada addini kuma a kare shi to Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai mun kawo ƙarshen wannan fasli insha Allah in Allah ya kai mu karo na gaba sai mu tashi fasli na gaba abinda muka faɗa ko yanzu daidai ne, Allah ya bamu lada, inda muka yi kuri Allah ya fi mana, abinda yake na aiki ne Allah ya bamu ikon aiki, na nesanta Allah ya bamu ikon nesanta. Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai. Allah Najeriya tana cikin yanayi, Allah ka kawo mana dauki, Allah ka kawo mana mafita. Allah masu son su danne mu, Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu akan su. Allah ka ba mu kyau a duniya, Allah ka ba mu kyau a lahira, Allah ka tsare mu azabar wuta. Wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله.